sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25/31/41 da kuma 60. Masu saurare a jamhuriyar Niger za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana za ku iya kama mu a Alpha Radio da ke Kumasi. Sannan za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci yau Asabar 20 ga watan Afrilu shekarar 2019 Zahra Aminu Fage ce tare da Sarfi da Hashim Gumel da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri da farko ga kanin labarai
rahoton Rabin Mala kan katsalandan din da Rasha ta yana ƙara gaskata abin da jami'an tattara bayanan sirrin Amurka ne yanzu da waɗanda suka shuɗe suka yi ta faɗa Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce an kashe wani likita da wato dake taimakawa wajen yaki da cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Haka kuma za ku ji cewa a yau Asabar an ji karan fashewa tare da karan harbin bindiga a babban birnin Afghanistan.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya alkawarin cewa babu wani sashi ko bangare a Najeriya da za a bari a baya wajen samar da ayyukan ci gaban ƙasa da raya ƙasa. Sannan za ku ji tattaunawar da abokin aiki na Abdul Aziz Adili Ture yayi da Sheikh Kabiru Muhammad Haruna Gambe akan yadda za a shawo kan almajiranci a Najeriya da sauran ƙasashen Afirka. Daga bisani Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar muku da shirin sa na amsoshin tambayoyinku. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran duniya mai karatu Sarfi Hashim Gumel. Rahoton Rabin Mala kan katsalandan din da Rasha ta yi na ƙara gaskata abin da jami'an tattara bayanan sirrin Amurka ne yanzu da waɗanda suka shuɗe suka yi ta faɗa bayan zaben shugaban Amurka a shekarar 2016. Ko da yake akwai wasu da ke cewa ya kamata rahoton nan Mala da ma'aikatar shari'ar Amurka ta fitar ranar Alhamis ya zama gargaɗi kan cewa yunkurin da hukumomin Moscow ke yi na kawo tsaiko a tsarin demokuraɗiyyar Amurka na nan yana ci gaba da faɗaɗa inda kusan za a iya cewa sun yi nasara. Sai dai a jiya Juma'a jami'an Rasha sun ci gaba da musanta zargin cewa sun yi yunkurin yin shishigi a zaben Amurka na 2016 inda suka yi biris da ɗaruruwan shafukan rahoton na Mala da suka nuna hujjar cewa Rasha ta sa hannu a zaben. A wani taron manema labarai da ya gudanar kakakin shugaba Vladimir Putin, Dmitry Peskov ya ce har yanzu ba su amince da wannan zargi ba. A jiya Juma'a ne shugaban kwamitin Majalisar Dokokin Amurka mai kula da fannin shari'a Jerry Nadler ya aika takardar neman a basu cikakken rahoton da kwamitin binciken na Mueller ya gudanar. Ya zama wajibi Majalisar Dokoki ta samu rahoton wanda ba a tace ba, haɗe da hujjojin da kwamitin binciken na Robert Mueller ya gano, inji Nadler. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce an kashe wani likita da ke taimakawa wajen yaki da cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo a lokacin wani hari da aka kai kan asibiti da ke gabashin kasar. Wasu mayaka ɗauke da manyan makamai ne suka farwa asibitin wanda ke Butembo, ɗaya daga cikin yankunan cutar Ebola ta fi ƙarin kamari. Suka kashe Richard Mozoko, dan asalin kasar Kamaru, sannan sun raunata wani jami'in lafiya dan asalin kasar ta Congo tare da wani direba, a cewar wata sanarwa da ta daban da wakilin sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya kasar ta Congo ya fitar. Wannan hari na asibiti shine na baya-bayanan da aka kai kan wata cibiya da ke kula da masu fama da cutar Ebola a matsayin martani. Yan bindiga da ke nuna rashin yarda da ayyukan yaƙi da cutar ta Ebola kasashen duniya ke yi. To, labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Asabar an ji ƙaran fashewa tare da ƙaran harbin bindiga a babban birnin Afghanistan. Ya zuwa yanzu dai babu rahoton da ke nuna cewa an rasa rayuka kuma babu wanda ya fito ya ɗauki alhakin kai harin. Mai magana da yawun ministan harkokin cikin gida Nasrat Rahimi ya ce fashewar ta faru ne a kusa da ma'aikatar sadarwa da ke cibiyar birnin Kabul. wannan fashewa dai na zuwa ne kwana guda bayan tattaunawar da ake tsakanin kungiyar Taliban da jami'an gwamnatin Afghanistan ta lalace. Haka kuma fashewar ta biyo bayan sanarwar da kungiyar Taliban ta yi na kai har-harin da ta saba kaiwa duk shekara. Masu sa ido a faɗan da ake a Syria sun ce mayakan kungiyar IS sun kashe sojoji akalla 35 a cikin kwanaki biyu. Kungiyar ta kare haƙƙin bil'adama ta Burtaniya da ke sa ido a Syria ta fitar da rahoton da ke cewa cikin sojojin da aka kashe akwai manyan sojojin Syria guda hudu. A cewar kungiyar, wannan shine babban hari da kungiyar ta wato kungiyar ISIS ta kai tun lokacin da rundunar haɗin gwiwa da Amurka ke jagorantar ta fitar da kungiyar a Syria a cikin watan jiya. Yayin da aka ayyana cewa an samu nasara kan kungiyar ISIS, har yanzu dai ƴan kungiyar suna boye cikin hamada da duwatsu a Syria da wasu yankuna a Iraki. Daga ƙarshe yau Asabar, ƴan ƙasar Masar ke kare ƙuri'unsa kan wani gyara a tsarin mulki da zai bayo shugaban ƙasa Abdel Fattah el-Sisi damar cigaba da mulki har sai shekarar 2030. Kare ƙuri'un dai na zuwa ne ƙasa da mako guda bayan da majalisun ƙasar suka amince da sauyin ƙara wa'adin shugaban ƙasa. Tun jiya Juma'a, ƴan ƙasar Masar da ke zaune a wajen ƙasar suka fara kada ƙuri'unsu. Idan an amince da wannan sauyi, wannan doka za ta kuma ƙara wa shugaban ƙasa ƙarfi da kuma kasancewar sojoji a yankunan da al'ummomin ƙasar suke. Wa'adin shugaban ƙasa zai koma shekaru 6 maimakon shekaru 4, kuma El-Sisi zai samu damar sake tsayawa takara a karo na uku a shekarar 2024. Magoya bayan wannan zaben jin ra'ayin na daukar ta a matsayin wani ci gaba na ƙasa, amma masu sukarta na ganin hanya ce kawai ta yin amfani da ƙarfi wajen karɓar mulkin ƙasar da yanzu haka bambance-bambancen siyasa ya kusa dasashewa baki daya.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi alƙawarin cewa babu wani sashe ko bangare a Najeriya da za a bari a baya wajen samar da ayyukan ci gaba da rayuwar ƙasa, inda aka kaddamar da aikin kare ambaliyar ruwa a ƙaramar hukumar Osun da ke jihar Ekiti. Ga wakilin muryar Amurka Hassan Umar Tambuwal daga Ibadan dauke da rahoton.
Shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya yi alƙawarin cewa babu wani sashe ko bangaren Najeriya da za a bari a baya a wajen samar da ayyukan shugaban kasa da rayuwar kasa. Shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari, wanda Sanata Ajayi Brofes ya wakilta a wajen ayyukan kare ambaliyar ruwa a ƙaramar hukumar Oye da ke jihar Ekiti, ya ce gwamnatin tarayyar Najeriya za ta yi wa dukkan sassan Najeriya da 'yan Najeriya ayyukan ci gaba da rayuwar kasa. Shugaba Muhammadu Buhari ya ce idan aka kammala wannan aikin zai inganta rayuwar jama'ar yankin Oye da kewaye. Shugaban kasa Buhari ya kara da cewa gwamnatinsa za ta ci gaba da yin abubuwan rayuwar kasa da ci gaba don inganta rayuwar jama'ar Najeriya da rage hadarin ambaliyar ruwa a fadin Najeriya. Da yake magana a madadin jama'ar Oye, basaraken na Oye Omalosina Osi Ekiti Oba Olayuwa Okegiran ya gode wa gwamnatin tarayyar Najeriya a game da wannan aikin kare ambaliyar ruwa da rayuwar kasa. Shiko babban sakataren ma'aikatar tallafawa bala'o'i ta Najeriya ya buƙaci jama'ar Oye da su kula da ayyukan kuma su tabbatar da aikin ya ɗore, kana kada su bari aikin da gwamnatin tarayya ta yi ya zama na banza. Jihar Ekiti dai tana ɗaya daga cikin jihohin Najeriya da ake samun yawan ruwan sama a Najeriya, kuma wani lokaci akan sami ambaliyar ruwa. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Gaida Hassan Umar Tambuwal. A ziyarar da shugabannin jama'atul izalatul bid'a wai kamata sunna suka kawo sashen Hausa na muryar Amurka, abokin aiki na Abdul Aziz Adali Toro ya tattauna da Sheikh Kabiru Muhammad Haruna Gombe akan yadda za a kawo shawo kan almajiranci a Najeriya da sauran kasashen Afrika.
To mana Sheikh Kabiru Gombe, wani kira da izalar talabira kamar ta sunna ke yi akan matsalar almajiranci da kowa ya san da wanda ke faruwa a Najeriya yanzu haka. Niger ma zance Kamaru da Chad har ma Ghana.
To abin da ya shafi almajiranci shine tsari da za a yara su karatu alqur'ani mai girma. Tsarin da ake gudanarwa a Najeriya na dauki yaro a kai shi da sunan baraye ta gayyara, ba lura da abincin shi, ba lafiya, ba wannan tsarin kuskure ne. Almajiranci a ka'ida tsari ɗayan bisa uku ne za a yi. Abu na farko dai iyaye da suke kai yaran su karatu din su ainihin wato ko dai su aje yaran su karatu a garin su, domin babu garin da ba makarantar alqur'ani, ba garin da ba malaman Qur'ani. Yaro ya je karatun Qur'ani ya dawo gidansu ya ci abinci yana da wurin kwana ana lura da shi. Ko kuma idan uban ya dauke shi ya kai shi wani gari, to yayi tsarin da za a rike yaron a wancan garin ya zama yaron ba zai tagayyara ba, amma tsarin da zai samu abin da zai ci, abin da zai sha, tufafi da inda zai kwana, da kuma yadda za a tallafa wa malamin da yake karantar da shi, domin shi ma malami yana da iyalai da ya zama wajibi ya dauki nauyin su. Kuma yanzu an killace shi a wuri dai an ce karantar da yara bai da lokacin da zai je ya nemo wa kansa abinci a ga ya za a tallafa mishi. Hanya ta biyu shine mawadata su ma akwai bukatun su shigo, kamar da muka ana yi a kasashen duniya irin kasar Saudiya, irin Pakistan, irin Sudan da sauran wurare. Shine a samu masu arziki su fidda waqafi yadda za a kawo su gidajen haya ko su shaguna da dai sauran abubuwan da za a iya bada su a matsayin waqafi da za su rinka kawo arziki, suna kawo dukiya, yadda malamin da zai karantar da yara Qur'ani za a dauki nauyin sa irin wannan dukiya, almajiran da suke karatu a wajen shi a dauki nauyin su ya zama sun yi karatun Qur'ani cikin girma da ainihin mutunci. Hanya ta uku kuma shine gwamnati ita ma ta shigo, yaran nan dake almajiranci suna lalacewa, yan kasa ne, suna da haƙi akan ta, Allah zai tambaye su suma akan waɗannan yara, ya zama na ita ma gwamnati ta shigo ta ga yadda za a taimaka musu kamar da take taimakawa makarantun boko da sauran makarantu irin waɗannan, ya zama suma yaran nan an taimake su, an dauki nauyin su su karatun alqur'ani mai girma, kuma a hada musu da ilimi na sana'a yadda za su iya rike kansu, su dogara da kansu, su rayu, su fuskanci abubuwa na rayuwa. To waɗannan matakai guda uku idan aka samu hada su, in Allah madaukin sarki ya yarda, za a samu tsarin yayi kyau. Amma idan iyaye suke watsi da nauyin da Allah ya dora musu na ciyar da ƴaƴansu da ba su wurin zama da tubatarwa, suka dauke su kai su uwa duniya, suka zubar da su da sunan almajirantaka, Allah zai taimake su domin ba su yi abin da ya dace ba. Ko ina ƙara tabbatar muku da cewa in an bi tsari irin wanda ya dace din za a iya samun karatun da yaran ya kamata su samu. Yanzu a nan ƙasar Amurka da muka zo ga shugaba a jiya nan da daddare muna birnin New York. A birnin New York ɗin mun halarci wani masallaci da ake cewa Masjidu Siddiq. Wannan Masjidu Siddiq yana cikin Bronx a nan New York. Abinda yasa aka je wannan masallaci, mun ji ne zamu gabatar da lecture, daren jiya sun sanya masa night Quran night. Wato majalisi ne na karatun Qur'ani a masallacin, inda yara maza da mata a nan Amurka a birnin New York suke koyan karatun alqur'ani mai girma. Abin ya ba mu sha'awa, yara kanana sun haddace alqur'ani mai girma. Akwai yaro a nan Amurka, akwai yaron da yayi karatu da ruwayan Hafsu, akwai wanda yayi karatu da ruwayan Warshu, akwai wanda yayi karatu da ruwayan Qalun, akwai wanda yayi da abin nan Khalid an Hamza. Duk ruwayoyin nan da ka sani na karatun alqur'ani mai girma, yara sun iya wa'annan ruwayoyi. Yara sun haddace shatibiyya, kaji yaro yana karanta maka baitituka na shatibiyya da ka alaraman da aka sa ya ja mun baki, ya jawo shugaba baki. Daya daga cikin yara ne haihuwar America nan kyankyasa Amurka mahaddatan alqur'ani mai girma. Anan akai kwan, anan aka kyankyashe kwan, anan ƴaƴan kajin suka shiga kasuwa. Irin waɗannan yaran su alarammomi kyankyasar Amurka su aka kawo su ga jami'an baki. Yaro na karatu qira'atan mutqanatan mujawwada, sannan ga karfin hadda na alqur'ani mai girma, yana kwararo aya yadda ka san sabuwar mota ta samu sabuwar kwalta ko mashin Suzuki ya samu sabuwar kwalta. Haka yaro ke kwararo aya yana shawagi alqur'ani mai girma. To idan anan birnin Amurka ƴaƴan kuma zaka samu wannan yana karanta medicine ne a jami'a, wannan yana karanta architect ne a abin da architect yake karantawa a college, wannan yana karanta engineering, wannan yana karanta kaza. Kuma wannan bai hana su yin haddan alqur'ani mai girma ba. Mu kanmu mun yi haddan alqur'ani mai girma tun muna karana, muna makarantar secondary muka haddace alqur'ani mai girma. Tun ina jiniya secondary nake wakiltar tsohuwar jihar Bauchi, wacce daga cikin da aka fitar da jihar Gombe zuwa musabakar karatun alqur'ani, tun daga ta local government har ta jiha, har ta ainihin Najeriya gaba daya. Za mu je class mu taso daga aji mu je mu yi prep, mun taso daga prep mu tafi masallaci mu bude alqur'ani mu hadda ga maluma waɗanda ke gaba da mu ana da haka duk aka haddace alƙur'ani ba ni kadai ba zaka samu irin wannan yaran suna nan birjak a wannan lokaci saboda haka ba dole ne sai an sungumi yaro an kai shi wata uwa duniya an jefar da shi ne zai hadda alƙur'ani mai girma ba ko ina yanzu akwai sabon tsari da aka zo da shi ma yaro yana samun abinci yana samun lura da malami ƙwararre a shekara guda ɗaya yaro yana iya hadda alƙur'ani mai girma wannan tsari a Najeriya ma an gwada shi ko a Kano akwai makarantar da suka gwada makarantar Dr. Abdullahi Saleh Pakistan ko Adama yanzu shugaba yana kokarin ya dauko wannan tsarin ya kawo akwai makarantar da za su dabbaka wannan tsari kuma gashi an gani an dabbaka a wurare da dama tsarin ya samu nasara
kai wannan tsarin za ka shi a Niger Najeriya kamar
dan Allah ya da ya ma shiga Najeriya ko da abin da shiga Najeriya kamar ya shiga Niger da dar Allah ya dauke sarki
to madalla tattaunawar Abdulaziz Adili Ture kenan da hirarsa da Sheikh Kabiru Muhammad Haruna Gombe. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon ya ce karfe 11:15 na safe la shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansar tambayar Audu Garba Kano kan waɗanda suka shugabanci Najeriya da kuma tsawon wa'adojinsu sai kuma ansar tambayar Mustapha Yahaya mai son dan takaitaccen tarihin kogin Nilu. To bari mu fara da ansar tambayar Audu Garba Kano kan waɗanda suka jagoranci Najeriya da kuma tsawon wa'adojinsu. Idan Malam Garba Audu na saurare ga abin da ya sauƙaƙa. Wataƙila zaka buƙaci shimfiɗa kafin takamaimiyar ansar saboda akwai nau'uka daban-daban na shugabancin Najeriya a lokuta daban-daban. Da farko dai Najeriya wacce ƙasar Ingila ta raina ta kasance ne ƙarƙashin shugaba mai muƙamin gwamna janar wanda shi kuma ke ƙarƙashin masarautar Ingila wacce da farko ke ƙarƙashin sarki George na biyar da na shida daga shekara ta 1914 zuwa 1954 lokacin da masarautar ta kasance ƙarƙashin sarauniya. Gwamna janar ɗin Najeriya na farko shine Sir Frederick Lugard daga ranar 1 ga watan Janairun shekara ta 1914 zuwa ranar 8 ga watan Agustan shekara ta 1919. Bayan sa ko Lord Lugard an yi ta gwamna janar ɗin Najeriya Turawa har sau 8 kafin wani ɗan Najeriya mai suna Chief Nnamdi Chukwumeka Ezekwe ya zama gwamna janar ɗin Najeriya daga ranar 16 ga watan Nuwamban shekara ta 1960 zuwa 1 ga watan Oktoban shekara ta 1963 wato tsawon shekaru kusan uku wanda ya kai mu jamhuriya ta farko. A jamhuriya ta farko shugaban ƙasa ya maye gurbin sarauniyar Ingila a Najeriya bisa ga kundin tsarin mulki na shekara ta 1963. Shugaban Najeriya na farko wato a jamhuriya ta farko ɗin shine tsohon gwamna janar Nnamdi Azikiwe daga ranar 1 ga watan Oktoban shekara ta 1963 zuwa ranar 16 ga watan Janairun shekara ta 1966 lokacin da soji suka kwace mulki aka shiga mulkin soji daga shekara ta 1966 din zuwa shekara ta 1979. A zango na farko na mulkin soji Manjo General Johnson Thomas Umunnukwe Egwu-Ironsi ya zama shugaban kasa na farko na mulkin soji daga ranar 16 ga watan Janairun shekara ta 1966 zuwa 12 ga Yulin shekara ta 1966 din lokacin da aka kashe shi a juyin mulkin soji. Janar Yakubu Gawan ne ya gaji Ironsi inda ya zama shugaban ƙasa na mulkin soji daga ranar 1 ga watan Agustan shekara ta 1966 zuwa ranar 29 ga watan Yulin shekara ta 1975 lokacin da aka masa juyin mulki. Janar Murtala Ramad Muhammad ne ya gaji Gawan ya zama shugaban Najeriya na mulkin soji daga ranar 29 ga watan Yulin shekara ta 1975 zuwa ranar 13 ga watan Fabrairun shekara ta 1976 lokacin da aka kashe shi a wani yunkurin juyin mulkin soji wanda aka dakile daga baya. Wanda ya gaji Murtala shine Janar Olusegun Fajinmi Okikiolakan Aremu Obasanjo a matsayin shugaban mulkin soji daga ranar 16 ga watan Janairun shekara ta 1976 zuwa 1 ga watan Oktoban shekara ta 1979 lokacin da ya yi murabus don yi mulki ga zaɓaɓɓiyar gwamnatin farar hula wato jamhuriya ta biyu. Shugaban Najeriya a jamhuriya ta biyu shine Alhaji Shehu Aliyu Usman Shagari daga ranar 1 ga watan Oktoban shekara ta 1979 zuwa ranar 31 ga watan Disamban shekara ta 1983 lokacin da aka hambarar da shi a wani juyin mulkin soji. Wannan shi ya kamu ga mulkin soji daga 1983 zuwa 1993. Manjo General Muhammadu Buhari ya zama shugaban Najeriya na mulkin soji daga ranar 31 ga watan Disamban shekara ta 1983 zuwa ranar 27 ga watan Agustan shekara ta 1985 lokacin da aka hambarar da shi. General Ibrahim Badamasi Babangida ya zama shugaban Najeriya na mulkin soji daga ranar 27 ga watan Agustan shekara ta 1985 zuwa ranar 26 ga watan Agustan shekara ta 1993 lokacin da yayi murabus ko kuma ya dan koma gefe kamar yadda ya so fadi aka shiga gajerar jamhuriya ta uku. An yi ittifakin cewa Hamshakin dan kasuwar nan Chief Moshood Kashimawo Olawale Abiola wanda aka fi sani da MKO Abiola shi ya ci ko yake gab da cin zaben ranar 12 ga watan Yulin shekara ta 1993 wanda aka soke aka nada Chief Anis Adegulle Oladende Shonekan a matsayin shugaban gwamnatin haɗin kan ƙasa ta wucin gadi daga ranar 26 ga watan Agustan shekara ta 1993 zuwa ranar 17 ga watan Nuwamban shekara ta 1993 lokacin da aka hambarar da shi aka koma mulkin soji. General Sani Abacha ya zama shugaban Najeriya na mulkin soji daga ranar 17 ga watan Nuwamban shekara ta 1993 zuwa ranar 8 ga watan Yunin shekara ta 1998 lokacin da ya mutu akan karagarin mulki. Wanda ya gaji Abacha shine General Abdulsalam Abubakar a matsayin shugaban kasa na mulkin soji daga ranar 8 ga watan Yunin shekara ta 1998 zuwa ranar 29 ga watan Mayun shekara ta 1989 lokacin da ya murabus dan ya mika mulki ga zababbiyar gwamnatin farar hula aka shiga jamhuriya ta hudu. Tsohon shugaban Najeriya na mulkin soji General Olusegun Obasanjo murabus ya zama shugaban kasa na mulkin farar hula daga ranar 29 ga watan Mayun shekara ta 1999 zuwa ranar 29 ga watan Mayun shekara ta 2007 lokacin da Alhaji Umar Musa Yar Adua ya zama shugaban kasa wanda ya kai ranar 5 ga watan Mayun shekara ta 2010 lokacin da ya mutu bisa gadan mulki. Mataimakin sa Dr. Goodluck Ebele Jonathan ya gaje shi har zuwa Juma'a 29 ga watan Mayun shekara ta 2015 lokacin da ya mika mulki ga tsohon shugaban Najeriya na mulkin soji Muhammadu Buhari wanda ya kada shi a zabe. Kamar yadda ka sani Alhaji Muhammadu Buhari ne shugaban Najeriya a ya kuma tsaya a zaben shekara ta 2019 din nan yace kuma za a rantsar da shi ranar 29 ga watan Mayu. Sai kuma ansar tambayar Mustafa Yahaya mai son dan takaitaccen tarihin kogin Nilu. Idan Malam Mustafa na saurare to ga kaɗan daga cikin bayanin Dr. Salisu Bala na Arewa House Kaduna wanda yace
da farko dai shi kogin Nilu shine aka fi sani da Nile River. Shi kuma Nile River a yaren Latin ana kiran shi da Nilus, a yaren Girka kuma ana kiran shi da Nelos, ma'ana wani kwari ne ko kwazazzabo da yake da ruwa mai ambaliyan gaske. Shi kogin Nilu kamar yadda muka sani shi ne kogin da ya fi kowane kogi girma a Afirka, daga shi sai kogin Niger a Afirka, kamar sukan ce Nile, Niger, Senegal, Congo, Orange, Limpopo, Zambezi su ne manya-manyan koguna guda bakwai da ke a yankin Afirka. So babban su shi ne kogin Nilu, shi wannan Nile River din da ake magana. Sannan shi kogin Nilu yana da tsawon akalla mil 4,184 mil 4,184 tsawon shi, wanda ya daidai da kilomita 6,650. So shi kuma kogin Nilu bisa asalin tarihi idan aka duba rubuce-rubucen Herodotus, wannan masanin tarihin kuma marubucin tarihi ya ce kogin Nilu din nan wani babban tarki ne, babban kogi wanda asalinsa ya taso daga manya-manyan tuddai guda biyu a fi ƙasar Misra. To daga baya sai aka samu manya-manyan masana suna kokarin yadda za su yi su gano asalin shi wannan kogin Nilu din inda ya faro daga inda ya taso har ya shafi har ya zo kasar Misira kuma ya shafi wasu kasashe daban-daban na yankin Afirka da kuma abin da ya shafi Misira da kuma tasirin shi wannan kogin Nilu din a yankin abin da ya shafi kasar Misira wato Egypt kenan to dan ni Bajamuse ma'ana mutumin kasar Jamus wanda ake kira Burkhard Waldecker a shekara ta 1937 shine mutum na farko wanda ya gano asalin inda tushen kogin Nilu yake game da bayanai da shi Herodotus ya bayar a shekara ta 460 kafin haihuwar Annabi Isa alayhi salatu wassalam to a shekara ta 1937 ya gano wannan tuddan guda biyu wanda asalin kogin Nilu daga nan ya faro
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin Dr. Salisu Bala na Arewa House Kaduna da wanda ya hada mana sautin Salamon Abo da injiniyanmu na wannan lokacin ni Ibrahim Kalma Sigarba ke cewa sai makon gobe
yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email Wasikar mu ta farko a yau ta fito daga Umar Adamu Katagun da ke jihar Bauchi a tarayyar Najeriya inda yace salam VOA Hausa haƙiƙa sanya hannu akan dokar tabbatar da mafi ƙarancin albashi na ma'aikata naira 30,000 da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yayi wani abin ayaba ne bisa la'akari da yadda albashin yake a yanzu sai daga Mahmud Salihu kauran namo da inda yace a gaskiya kalaman da waɗansu ƴan majalisar dokoki na ƙasa na jam'iyyar APC ke furtawa akan matakin da jam'iyyar ta dauka na fitar da waɗansu da take so su jagoranci majalisin sam babu da'a a ciki wasiƙar mu ta ƙarshe ta fito daga Alhaji Abubakar Jibrin dan Gusau inda yace assalamu alaikum VOA Hausa tabbas kalaman da sarkin Kano yayi akan cewa bala'in sam mulki da manyan kasar nan ke yi shine ke jefa kasar mu cikin rikice-rikicen kabilanci da na addini akwai kamshin gaskiya Dan haka ya kamata manyan kasar mu su gyara halayen su ta yadda kasar mu za ta samu kyakkyawar makoma. Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaici.
To a takaice Zara'u rahoton Rabin Mala kan katsalandin din da Rasha ta yi na kara gaskata abin da jami'an tattara bayanan sir na yanzu da waɗanda suka shuɗe suka yi ta faɗa bayan zaben shugaban Amurka a shekarar 2016 ko da yake akwai wasu da ke cewa ya kamata rahoton na Mala da ma'aikatar shari'ar Amurka ta fitar ranar Alhamis ya zama gargaɗi kan cewa yunkurin da hukumar Moscow ke yi na kawo tsaiko a tsarin demokradiyyar Amurka na ci gaba da faɗaɗa inda kusan za a iya cewa sun yi nasara. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce an kashe wani likita da ke taimaka wajen yaki da cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo a lokacin wani hari da aka kai kan asibiti da ke gabashin kasar. Wasu mayaka dauke da manyan makamai ne suka farwa asibitin wanda ke Butembo ɗaya daga cikin yankunan da cutar Ebola ta fi kamari sai kashar Chado Muzoko dan asalin kasar Kamaru. Yau Asabar an ji karan fashewa tare da karan harbe-harben bindiga a babban birnin Afghanistan ya zuwa yanzu dai babu rahoton da ke cewa an rasa rayuka kuma babu wanda ya fito ya dauki alhakin kai harin. Mai magana da yawun ministan harkokin cikin gida Nasrat Rahimi ya ce fashewa ta faru ne a kusa da ma'aikatar sadarwa da ke cikin birnin Kabul. Masu sa ido a faɗin da ake a Siriya sun ce mayakan kungiyar IS sun kashe sojoji akalla 35 cikin kwanaki biyu. Kungiyar ta kare haƙƙin bil'adama ta Burtaniya da ke sa ido a Siriya ta fitar da rahoton da ke cewa cikin sojojin da aka kashe akwai manyan sojojin Siriya guda hudu.
Masu saurare a nan za mu dasa aya sai kuma an jima idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gunal da ya taya ni gabatar da shirin sai Solomon Abbo da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyanmu na yau Vitek Zanga-Zanga. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya.
restez branchés sous le monde avec